الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بركة مدساك سادوا أولا مسلا تشمي تارك البركة مسلا تشمي اللقاء لكينا تشكين غلوم بوشي أجهر بوشي أولا يمشي نلا ربا يو منا 23 غوة رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442 wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 5 miladiya ta 2021 kuma kamar kullum muna cikin tafsir suratul anbiya, inda muka kwana akan aya ta 98. Mun saba kafin mu shiga karatu mukan ansa wasu tambayoyi, duba da cewa muna bukatar mu ga cewa mun kammala wannan sura kafin ƙarshen kwanakin wannan tafsiri, kuma gaban mu muna da kimanin wajen shafi guda. Idan muka ce za mu ci gaba da ansa tambayoyi kamar yadda muka saba, to za mu kwana a daji, ba za mu kai ƙarshe ba. Saboda haka akwai bukatar mu haƙura da ansa tambayoyi domin mu samu kai ƙarshen surar, saboda kwanaki kaɗan suka rage mana daga wannan bai fi iya hudu ba nan gaba. Saboda haka za mu haƙura da ansa tambayoyi. Akwai tambaya ɗaya da za mu ansa yau, wanda wani ɗan'uwa ya aiko yake tambaya game da abin da yake faruwa a wasu daga wasu limamai ko malamai na kin yadda su daura aure har sai sun ga medical exam. Menene hukuncin wannan? Wannan test da ake yi na ma'aurata biyu kafin su yi aure, idan ya kasance doka ce a ƙasa na cewa kada a daura wa ma'aurata biyu aure sai kowannen su yayi wannan gwaji na wasu cututtuka da aka zana, ya zanto wannan doka ce ta yadda idan aka yi daurin auren ba da wannan ba, ana iya hukunta wanda shi ya jagoranci daurin auren. To kaga a nan, idan shi liman ko shi malami mai daura aure ya buƙaci a nuna masa don gudun kada ya je ya yi wani abin da zai taka doka, kuma doka ta taka shi. Saboda haka bai yi laifi ba a nan, idan ya kasance wata doka ce aka ajiye ta yadda karya dokar za ta cutar da shi. Saboda haka daura auren ya daura wa ma'aurata aure wanda ba wajibi bane a kansa, amma ya kiyaye lafiyarsa, ya kiyaye mutuncinsa, wanda wajibi ne a kansa. Saboda haka ba zai yi abin da bai zama wajibi ba, kuma ya je ya fada cikin abin da zai cutar da shi. Saboda haka idan har akwai wannan dokar wadda ta ce kada ya daura aure, in kuma ya daura akwai wata abu da zai biyo baya, to kaga wannan yana da uzuri wanda zai sa ya kawo wannan sharadin. Hakanan ma'aurata biyu kowannensu yana da dama ya ce shi ba zai dauri ɗaya daga ciki, ya ce ba zai auren ba sai an kawo wannan takarda ta gwaji. Miji yana da dama ya sharɗanta haka. Hakanan ita ma matar da za a aura ko yarinya da za a aura tana dama ta sharɗanta haka, ko iyayenta waliyanta su sharɗanta haka, wannan babu laifi in suka sa wannan sharaɗin. Almuslimuna ala shurutihim. Idan ya zanto babu wata doka kuma su ba su sharɗanta wa kansu haka ba, to kuma a nan babu wani wanda yake da hurumin kuma ya ce aurensu ba zai yiwu ba sai ya ƙaƙaba musu wannan sharaɗin. Saboda shi wannan baya daga cikin sharuɗin aure, na cewa sai an yi tasata sai an gwada sannan aure zai yiwu an san sharuɗin aure a musulunci sanannu ne rukunnan aure sanannu ne abinda ake bukata a aure a san su waye za su yi auren da mijin da matar a san su da shine ake kira al-mahal sannan kuma a samu waliyi da bangaren ita wacce za a aurar zan ta tana da waliyi waliyin ta ne zai aurar da ita ko kuma in ba ta da waliyi shugaban al'umma ya zanto shine zai jagoranci walittakar daura aurenta wanda shine rukuni na biyu rukuni na uku ya zanto akwai sadaki kada ya zanto an sharɗanta rashin sadaki ya zama akwai sadaki koda ba a bayar da shi a lokacin ba koda ba a san nawa ne ba amma dai ya zanto akwai shi sannan kuma ya zanto akwai shaidu ma'ana waɗanda za su halarci ɗaurin auren ko dai shaidu ko kuma ya zanto auren an yayata shi mutane sun san shi sannan sigar da za a gudanar da ɗaurin auren da ita neman auren da kuma bayarwa da bangaren waliyi da shi wakilin miji ko shi mijin kansa idan aka samu wannan shike na aure ya ɗauru duk wasu abubuwa to kamaliyat ne ko tahsiniyat ne ba su da alaka wajen yiwuwar auren ko rashin yiwuwarsa wani sharadi da za a samu ta bangaren matar ko ta bangaren mijin wannan ba shi da alaka da ingancin auren saboda idan wani ya zo ya kara wani sharadi ko wani rukuni to wannan ya canza shari'ar Allah saboda ba wanda yake da wannan hurumin la gwamnati wala mutun daya wala liman wala miji ko mata amma idan mutun shi a karan kansa ya sharɗanta wannan yana da dama yayin wannan sharadin amma kai ya tazanto wato a ga cewa ko auren ba zai inganta ba sai da wannan cututtukan da ake daukan su suke transmitting zuwa daga wani zuwa wani cututtuka ne da sun dade ila iyaka kawai ai ta gano wasu da kuma wasu hanyoyi na kare kansu amma ko daman can akwai su ai ba wai yanzu suka fara ba akwai sama da cuta 800 da wani abu wadanda suna iya dauka daga wani zuwa wani amma babu inda shari'a ta taba gitta wannan sharadin cewa lalle sai an yi bincike an gano cewa babu wadannan cututtukan sannan za a yi aure idan masu aure suka ga za su yi auren su ba abin da zai hana su yi auren su idan kuma suka ga sai sun san yanayin juna wanda ba suna da yancin haka ba za a haramta musu yin hakan ba amma ba a sharɗanta wannan ba su ba su sharɗanta haka ba wani ya ce ba zai ɗaura auren ba ko kuma yana ganin ko an yi auren ma bai yi ba wannan canza shari'ar Allah ne bai dace ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء ما وردوها وكل فيها خالدون
الله سبحانه وتعالى يتي إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم نكو لليكو دأبن كتبو تاوبا الله با مكامش جهنمني أنتم لها واردون كوما سشغرتني لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها da waɗannan da kuke bautawa alloli ne ababan bauta ne na gaskiya ma waraduha da ba su shige ta ba wa kullum fiha khalidun dukkanin su masu dawwama ne a cikin ta wannan ayar Allah subhanahu wataala yana gaya wa mushrikai waɗanda suke bautawa gumaka duwar watsu da sassake sassake da suke bautawa ba Allah ba Allah yana gaya musu cewa da su da ababan da suke bautawa dukkanin su za su shiga jahannama za su zamo makamashin wutar jahannama Allah ce kuma da a ce abinda kuke bautawa din da gaskiya ababan bauta ne na gaskiya da ba za su shiga jahannama ba kuma ba za su bari ku ba a saka cikin jahannama ba babu shakka an bautawa abubuwa da dama akwai wanda aka bauta musu da yardar su akwai wanda aka bauta musu ba tare da yardar su ba akwai wanda aka bauta musu ba su ma san ana bautar su ba waɗanda aka bauta musu da yardar su sune shaidanu waɗanda ake bautar su tare da yardar su sawa'in shaidanu cikin mutane ko shaidanu cikin aljanu suna nuna wa mutanen su ko masu bautar su cewa sun cancanci a bauta musu saboda aka aka bauta musu kamar irin su Fir'auna da suke cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san kuna da wani abun bauta ba sai ni. Kaga waɗannan ababen bauta ne da aka bauta musu da yardar su. Akwai waɗanda aka bauta musu ba tare da yardar su ba, ba tare da zaɓin su ba, sun bayi fada da waɗanda suke bauta musu, sun nuna musu cewa abinda suke yi ba daidai bane, kamar annabawa da salihai da ma mala'iku da aka bauta ma, waɗannan an bauta musu amma ba da yardar su ba, basu amince da bautar da aka yi musu ba. To waɗannan babu shakka ba za su shiga ƙarƙashin wannan ayar cewa sun zama hasabu jahannam ba. Akwai waɗanda aka bauta musu basu ma san ana bautar su ba, saboda ba su da idraki, kamar ruwar wutsu, kamar sassaƙi, kamar abubuwan da dai ake ganin su da skararru ana bauta musu, kamar masu bautar ruwa ko masu bautar itace. Waɗannan sun bauta wa abubuwan da ba su da ma idraki, basu ma san ana yi ba. To waɗannan duka za su shiga hasabu jahannam, za su shiga makiraren jahannama ko kuma makamashin jahannama. Amma waɗanda aka bauta musu ba tare da amincewarsu ba, mutane na ƙwarai, waɗannan a ranar gobe kiyama za su nesanta kansu daga waɗanda suke bauta musu. Wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati aha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, ranar da za mu tara su gaba ɗaya, sannan Allah ya ce wa mala'iku aha'ula'i iyyakum kanu ya'budun, yanzu waɗannan ku suke bautawa, ku suka kasance suna bautawa. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun, sai ce tsarki ya tabbata gare ka, anta waliyuna min dunihim, kai ne majibincin mu ba su ba, kai ne abun bautan mu ba su ba. Bal kanu ya'buduna al-jinna, suna dai bautawa aljanu ne, wato shaydanun su na aljanu da suka kawata musu wannan bautar su suke bautawa. Aktharuhum bihim mu'minun, yawancin su da su suka yi imani. Annabi Isa Allah subhanahu wataala zai ce anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budu Allaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alayhim kunta antar raqib 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Allah subhanahu wa ta'ala ranar gobe kiyama zai tsayar da Annabi Isa alayhi salam, yace da shi anta qulta lin-nas, yanzu kai ne ka gaya wa mutane ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah, cewa ku rike ni ni da mahaifiyata ababen bauta ba Allah ba. Allah ya tsare shi masa wannan tambayar, kai ne ka gaya wa mutanen ka cewa su bauta maka kai da mahaifiyarka ba Allah ba. Qala subhanak, Annabi Isa yace tsarki ya tabbata gare ka, subhanaka ma kuntu lahum illa ma amartani bih, ba ban taba gaya musu abinda ba shi ka umarce ni da shi ba. Ana ibudullaha rabbi wa rabbakum, abinda na gaya musu kenan, ku bautawa Allah shine ubangiji na, shine ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan, sanda nake nan a halarci ina ganin abinda suke yi, ma dumtu fihim, lokacin da nake tare da su. Falamma tawaffaytani, lokacin da karbi raina, kunta anta raqiba alaihim, zanto kai ne mai sanin abin da suke aikatawa, domin kai ne a halarci masanin dukkan komai. Saboda haka Annabi Isa alaihi salam ya nesanta kansa daga waɗanda suka bauta masa ba Allah ba, ya nesanta mahaifiyarsa daga waɗanda suka bauta mahaifiyarsa ba Allah ba. To babu shakka waɗannan su kansu masu bautar Allah ne, ba waɗanda suke cewa a zo a bauta musu bane. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Allah ce waɗannan da suke bautawa, wato mala'iku da annabawa irin Annabi Isa da Uzair da Yahudawa suke bauta masa, yad'u yabtaghuna ila rabbihim alwasila, su ma suna neman tsadin da za su kai ga ubangijin, su ma suna ibada yadda za su samu kusanci da ubangijin su. Ayyuhum aqrab, da su waye fi kusanci, kowannen su nema yadda zai samu kusanci yake da Allah. ويرجون رحمته سنا فاتن سام الرحمر الله ويخافون عذابه سنا زنسوران عذابر الله. سوداك ودنن بزاسو شيغابا دوك ودنن ده سك اكا باوتا مسو با تاره ده يردسو با ده دكان وني صالحين صالحين متباوان الله ده زا باوتا مسا با تاره ده يردسو با ده زابنسا با زي زمو حسب جهنم با زي زمو مكامشين جهنم با. saboda me saboda na farko ayar ma bata kunshi wadannan ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala cewa innakum wa ma ta'buduna ma akai amfani da ita ma kuma ana amfani da ita ne li ghairil aqili ga wanda ba shi da hankali shi yake amfani da kalmar ma a kansa saboda haka su wadannan masu hankali ne annabi Isa annabi Abin Uzair da kuma mala'iku da dukkan wasu salihai da aka bautawa wadannan ba karkashin ba suke shiga ba suna shiga karkashin man ne kuma Allah ya ce ai innakum wa ma saboda haka ba su shiga ciki ba sannan abu na biyu mala'iku da annabi Isa da sauran mutanen kwarai ayar da zamu karanta a nan gaba ta fitar da su innal ladina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubadun wadanda mafi kyan kalmar mu zancen mu na cewa su ƴan aljanna ne ulaika anha mubadun wadanda ake nesanta su ne daga wuta wato ba su shiga wuta saboda haka wadanda za su shiga cikin nan su ne wadanda aka bautawa irin duwar watsu da gumaka da waye duk sun shiga karkashin wannan aya takila wani ya ce to me yasa za a hada wadannan masu bautar da ababan da suke bautawa kamar yadda Allah ya ce ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wani ya ce to me yasa Allah zai hada su gaba ɗaya da ababan bautar su a cikin wutar jahannama abinda zai sa Allah yayi wannan saboda ya kara musu bakin ciki da nadama su kara jin bakin ciki da nadama yayin da suka ga waɗanda suka bautawa ga su tare da su a wutar jahannama saboda haka su rika sani su kara gane cewa a dalilin bauta ma waɗannan shi yasa yanzu suka tsinci kansu cikin wannan mawuyacin hali masu magana suna cewa an nazaru ila wajhi al'aduwi babun min al'azab ka rika kallon makiyinka shi kansa wata azaba ce saboda haka lokacin da za su gansu a wuta tare da waɗanda suka bautawa ta kanta wannan wata azaba ce don zai rika ba su bakin ciki da takeici ku din da muka bautawa ku muka bautawa gashi yanzu halin da muke ciki sannan kuma a nuna musu cewa waɗannan da kuka kaddara cewa a duniya za su cece ku a lahira kuka bauta musu to yanzu ga ku ga su dukkaninku Allah subhanahu wataala ya tattara ku a cikin wutar jahannama inda za su yi muku magani su yi wa kansu su ba su iya tseratar da kansu bare su tseratar da ku ba ana bi musrikh kuma ba antu bi musrikh kamar yadda shedan zai ga wa ayyun wuta ni ba zan iya ceton ku ba ba zan iya agaza muku ba kuma ba za ku iya agaza mun ba inda kullun fiha da ni da ku gaba ɗaya duk muna cikin ta saboda haka a lokacin su ƙara tabbatar da cewa eh lalle ashe aikin banza suka yi don haka su ji cewa kiyayyar waɗannan abubuwa ta ƙara tsanani a cikin zukatansu wani ya ce to ai waɗannan gumaka duwar watsu ne wanda bai zunubin su bai laifin su za a kona su za a shefa su cikin wuta su za a yi amfani da su ne a matsayin makamashi Allah subhanahu wataala ce wa qulu hannasu wal hijara za a yi amfani da su ne a matsayin makamashi dan a ƙara azabtar da su ba wai dan ya zanto azabtarwa ga duwatsun ba su a matsayin makamashi suke sannan kuma a tabbatar musu da cewa ba alloli bane laukana haulai alihatan ba waraduha da a ce su alloli ne ba za su samu kansu a cikin wutar jahannama ba Allah ce lahum fiha zafirun
wa hum fiha la yasma'un
Allah subhanahu wataala ce lahum fiha zafirun suna ta karaji a cikin ta wa hum fiha la yasma'un kuma ba sa jin kowane sauti a cikin ta wato waɗannan mushrikai da ababan da suka bautawa za a jefa su a cikin jahannama za su yi ta kururuwa a cikin jahannama suna ihu suna abin da karaji a cikin ta saboda tsananin azaba fa amma alladhina shaqqu Allah ce fa fil nari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidin fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid wagije ce waɗanda suka tabe suka zama ƴan wuta fa fil nari za su tabbata a cikin wuta lahum fiha zafirun wa shahiq suna karaji suna kururuwa a cikin ta wanda yana nuna tsananin azabar da suke ciki wahum fiha la yasma'un alhalin su a cikin wutar la yasma'una ba sa jin kowane irin sauti wato suna cikin wutar Allah subhanahu wataala ya raba su da na'urar jin su saboda haka ba wani sauti da suke ji Allah ya raba su da na'urar da za ta kai musu sauti kowane irin sauti ne wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka ce kamar Muqatil da Ibn Jarir da Ibn Ashur da Shaqiqi cewa Allah zai cire musu hasatus sam na'urar da take kai musu ji Allah zai lalata musu ita saboda haka yanzu to ba sa jin komai su daga cikin malamai suka ce saboda shi wannan jin da za su rika kansa su rika jin sautin shi kansa zai iya dan saman musu wani kewa zai dinga ɗebe musu kewa dan samu wani hutu daga sautin ma da za su ji to sai a hana musu wannan dan ya zanto azaba su ta tsananta ko kuma a'a yayin da suke cikin azaba kowannen su yana jin dan uwansa shi ma yana cikin irin azabar da yake ciki to wannan zai iya saman masa da wani abu da zai dan rage masa jin radadin azabar tashi saboda abin da aka sani a dabi'a ta mutane idan abu ba kai kadai ya shafa ba yafi maka sauki akan ya shafe ka kai kadai ko menene idan ya zanto wata musiba ce da ta shafi kowa da kowa duk wanda ke gefe da kai kaga cewa yana kuka da wannan abu to wanda yakan dan sa maka dan sanyi a cikin ranka idan Laraba suke ta iza ammat khaffat duk sanda musiba ta zama ruwan dare to sai kuma ta zanto da sauki akan zuciya maimakon kaga cewa kai kadai ne abin ya shafa ko a unguwa ne ka fito kaga gidan kowa da daddare da wuta amma gidanka duduk layin gidanka ya lalace sai ka fi jin damuwa kaga waɗanda da wuta suka kwana amma wallahi jiya sam mu ba wuta to amma aka ce unguwar ce duduk to sai ka dan ji dama ai kwana wajen nawa ba mu da wuta ba za ka ji damuwa ba amma a ce kai kadai ko a ce transformer da yake baka wuta ko unit din da yake shi ya lalace amma na sauran makota kana leka ta wando ka gansu da wuta tar to duk abin sai ya fi maka ciwo to wannan shine dabi'a ta dan adam to a ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai hana wa shi dan adam samun wannan sanyi a ransa idan ya toshe masa kunnuwansa bai ma ji cewa na kusa da shi me yake ciki ba bare ya ji cewa ai ba shi kadai bane zai toshe masa kunnuwansa baya jin komai kamar yadda Allah yake cewa walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azab mushtarikun tunda kuka zalunci kanku to a yau zamanto ku tare a cikin azaba ba zai amfane ku ba jin ku kuna tare a cikin azaba ba zai amfane ku ba saboda haka babu wannan idza abbat khaffat din al-khansa lokacin da aka kashe dan uwanta sakhr take kokawa cewa walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi wa ma yabkuna mithla akhi walakin u'azzi an-nafsa anhu bit-tasalli bit-ta'assi take cewa walaula kasratul bakina hawli ala ikhwanihim badan naga da dama wadanda aka kashe musu ɗan uwa ba gasu ake waye da ni su ma suna kuka na sun rasa ɗan uwan su laqataltu nafsi da na kashe kaina to wadannan da take gani su ma gasu nan sun yi rashin ɗan uwa wannan ya hana ta dauki wani matakin kashe kanta sai cewa bayan kuna misla akhi duk mutanen da aka kashe musu ba su kai ɗan uwana ba amma kuma ina dan sanyaya wa zuciyata ina yayyafa wa zuciyata ainihin ruwan sanyi bit ta'assi da ganin abin da su ma suke ciki wanda yana sa in dan ji sanyi amma ba wai dan abin da aka yi musu ya kai nawa ba to shine wasu malamai suka ce an hana musu jin ne dan kada su samu wannan dan sanyi zuciyar Allah subhanahu wataala a wannan ayar ya faɗi cewa wahum fiha la yasma'un ba sa jin komai ba sa jin wani sauti a wasu ayoyin Allah subhanahu wataala ya faɗa mana cewa a ranar gobe kiyama za a zo da kafirai ba sa gani ba sa magana ba sa ji Allah subhanahu wataala ce wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa sumba bawahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira ubangiji ce ranar wa nahshuruhum yawm alqiyamati za mu tattaro su a ranar gobe kiyama ala wujuhihim akan fuskokinsu umyan suna makafi wa bukman ba sa iya magana suna bebaye wa sumba suna kurabi za su zo a haka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma za mu tashe shi ranar gobe kiyama baya gani wa qala alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun Allah ce saboda zaluncin su maganar mu ta azaba ta tabbata akan su fahum la yantiquna dan haka ba sa iya magana a wani gurin kuma Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa alahira za su yi magana za su ji za su yi magana kuma za su gani Allah ce asmi' bihim wa absir yawma yatuna waye kai jin su da ganin su ranar da za su zo mana rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun sirika cewa rabbana ya ubangiji absarna mun gani yanzu mun ji kaga su ce mun gani mun ji rawara almujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha manya masu manyan laifuka suka ga wuta ga ta ido da ido har suka yi tsammanin cewa ko suka tabbatar da cewa za su fada to ya zaka ka hada tsakanin ayoyin da suke cewa za a tashe su umiyan wa bukman wa subba ba sa iya magana da kuma ayoyin da suke nuna cewa ba wanda zai kai su ji da gani a ranar to shine wasu malamai suka ce abinda ake nufi a farkon al'amari abinda ake nufi a farkon al'amari za su taso saboda firgici da tsoro su kasa ji da gani daga baya Allah subhanahu wataala ya dawo musu da jin su ya dawo musu da ganin su ya nuna musu wutar da za su shiga ya nuna musu wutar jahannama su ji ruguginta duk Allah subhanahu wataala zai musu wannan daga baya wasu suka ce a'a la yasma'un ba sa jin abinda zai faranta musu rai ba wai ba sa ji ne kwata kwata ba amma duk abinda za su ji wanda zai bakanta musu rai ne ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الله سبحانه وتعالى إن الجنة ذا سكراء أموتا سيمود من سامع بند الله يمنع أبنجم يمنع الكورن سجسكياني من غني تشن كوما كونغ الكورن أبنجم جسكياني سيقولي نعم kaga ashe suna ji suna magana ma'ana akwai lokacin da za su ji su yi magana sai dai abinda za su ji ba mai faranta rai bane ba abinda zai faranta musu rai bane wala da ashabun nar ashabal jannati an afidu alaina min albai aw mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafiri yan wuta za su rika kiran yan aljanna suna kiran su cewa ku dan kwararo mana daga cikin abinda Allah ya azarta ku da shi an afidu alaina min alma ku dan kwararo mana ruwa saboda tsananin kishi ku sako mana ruwa mu sha kaga ashe suna magana amma in sun yi magana za su ji abinda zai faranta musu rai qalu inna allaha harramahuma ala alkafiri sai Allah subhanahu wataala ya ce ai Allah ya haramta wadannan ya haramta ruwa da duk abinda yake cikin aljanna ga kafirai wanadau ya malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun sikirawo maliku ka kira ka roki Allah kawai a gama da mu 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 mutu an sadda za su ji innakum makithun lalle ku masu dawwama ne a haka la yamutu fiha wala yahya saboda haka suna ji suna gani suna magana amma ba wanda za su amfana da ita ba ba jin da za su amfana da shi ba za su ji abinda kamar yadda Allah ke cewa innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya wanda duk zai je wa Allah yana mai kafirci to zai yana da sakamakon wutar jahannama la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu ba zai rayu ba shi ba matacce ba shi ba rayuwa ba ma'ana ba zai mutu ba gaba ɗaya a ce an gama da shi zai magana azaba ta ƙare haka nan ba zai yi wata rayuwa mai daɗi ba shine wala yahya ba zai yi wata rayuwa mai daɗi ba saboda haka ashe akwai jin amma jin da za su yi ba wani abu ba wanda yake da amfani bane wasu kuma malamai suka ce a cikin lokacin da Allah zai ce da su ihsa'u fiha wala tukallimun ko rufe mun baki kar ku sake magana to daga lokacin ne za su koma rubiyan wa bukman wa summa za su koma ba sa gani ba sa ji ba sa magana saboda tsananin bakin ciki da ɗeba kauna kamar yadda Allah ce wa waqa alaihimul qawlu bima zalamu fahum la yantiqun maganar Allah ta azaba ta riga ta tabbata akan su saboda zaluncin da suka yi Allah ce fahum la yantiqun dan haka ba za su iya magana ba sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da cewa
innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هذا يومكم الذي كنتم توعدون
نعم الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى للي ودند مغنر ممفي كو تتشي واسوئن الجناني ترقاية تتبت أكنسو أولئك عنها مبعدون تودن أبا بنيسا تاواني لقوتاه لا يسمعون حسيسها با ما ذا سجو دوريتا با با ذا سجو لغوغينتا با وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون كما سو ما سو دوما ني cikin abin da ransu yake sha'awa abin da rayukan su suke sha'awa لا يحزنهم الفزع الاكبر فرجيتي ما في غربا با زي تاير musu da hankali ba وتتلقاهم الملائكه كما ملائكه ذا ستريسو suna cewa da su haga yawmukum allazi kuntum tu'adun wannan shine yinin ku da ake muku alƙawarin zuwan sa munasabar wannan ayar da ta gabata Allah subhanahu wataala ayar baya ya fadi hukubar wadanda suka mutu suna bautar wani ba Allah ba na kuma wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam to sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo sakamakon wanda suka mutu akan tauhidi suka mutu a cikin bautar Allah subhanahu wataala da neman yardar sa kamar yadda haka al'adar alqur'ani ta gudana aka wannan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim a faɗi wannan haka alqur'ani ya saba in aka tauna kuma sai a hura saboda haka ubangiji ya faɗi azabar waɗanda za su cancanci azaba da irin wanda azabar da zai musu sai kuma aka zo da maganar waɗanda suke masu biyar Allah subhanahu wataala da sakamakon da zai musu sannan kuma ubangiji subhanahu wataala a baya ya faɗi halin kafirai da abubuwan da suka bautawa cewa waɗannan da suka bautawa wasu ba Allah ba to da su da ababan da suka bautawa duk za su tafi wutar jahannama duk za su zama makamashin wutar jahannama to kaga anan masu tambaya za su ce to ina makomar waɗanda aka bautawa ba tare da san su ba ina makomar annaba wanda aka bautawa kamar annabi Isa ina makomar irin mutane na kirki kamar Uzairu da aka bautawa ina makomar irin su Maryam alayha salam mahaifiyar annabi Isa da aka bauta mata ina makomar mala'iku da wasu suka bauta musu cikin larabawa suna cewa ƴaƴan Allah ne mata ina makomar salihan bayi wasu waliyan Allah na ƙwarai da wasu suka zo daga baya suna bauta wa kaburburan su ina makomar su ba duka hasabu jahannam ne to wani zai zo da wannan tambayar to shine ubangiji subhanahu wataala ya bayyana muradinsa da waccan ayar cewa waccan aya ba ta nufin waɗannan bayin Allah don za su shiga ciki domin su waɗannan sabaqat lahum minnal husna Allah subhanahu wataala ya riga ya tabbatar da cewa su ƴan aljanna ne an riga ya an rubuta wannan cewa su ƴan aljanna ne saboda haka su babu yadda za a yi kuma a sance su a cikin wuta wannan aya tana da sababin sauka wanda al-Imam al-Tahawi a cikin littafinsa Sharh Ma'ani al-Athar Sharh Mushkil al-Athar da kuma at-Tabarani a cikin al-Mu'jam al-Kabir sun fitar da ruwaya daga Abdullahi dan Abbas da sanadi wanda yake sahihi Ibn al-Qayyim a cikin Shifa al-Alil ya inganta shi Ibn Hajar kuma a cikin Muwafaqatul Khabar al-Khubr al-Khabar wa al-Khabar al-Khubr shi ma ya inganta shi ya hassana shi wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yana cewa ayatun fi kitabillahi la yasalu an-nasu anha ga wata aya a cikin littafin Allah amma na kula mutane ba sa mun tambaya akan ta wala adri a'rafuha fala yasaluni anha am jahiluha fala yasaluni anha abinda ban sani ba suna da masaniya ne akan ta, shi yasa ba su tambaya ta, ko kuma sun jahilce ta, shi yasa ba su yi min tambaya. Sanin kada abu ka riga ka san ya yake, baka da buƙatar neman ƙarin bayani, kaga ba za ka yi tambaya ba, ko kuma ba baka san akwai abu ba, shi yasa ba za ka yi tambayar ba. To shi ne yace shi bai sani ba, me yasa ba a yi masa tambaya akan wannan ayar? Almajiran su suka tambaye shi cewa wace aya ce? Yace ayar da take cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam, ayar da take magana cewa ko da abin da kuke bautawa dukkan ku kiraran wutar jahannama ne, antum laha waridun, ku masu shigar ta ne. Wannan ita ce ayar. Yace wannan ayar lokacin da ta sauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo karanta wa Qurayshawa cewa innakum ku wa ma ta'buduna, da abinda kuke bautawa hasabu jahannam, dukkan ku makamashin jahannama ne, antum laha waridun, wa ma ta'buduna min dunillah, ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannam, makamashin jahannama ne, antum laha waridun, kuma ku masu shigarta ne. To wannan sai ya sa mutanen Makka suka damu, wato mushrikai suka damu, suka rika cewa Muhammadu yana zagin allolinmu, yana zagin ababen bautanmu. To akwai wani mutum da ake kira Ibn Zibara, sai ya zo ya same su cikin suna ta jimami da ɓacin rai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagin ababen bautansu, yana cewa makamashin su da su duk makamashin jahannama ne. Sai ya tambaye su me ya faru, sai suka ce masa shataba muhammadun alihatana, Muhammadu ne yake zagin ababen bautanmu. Sai shi wannan Ibn Zibara sai ya tambaye su me yake faɗa, sai suka karanta musu wannan aya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, ga abin da yake zuwa yana karanta mana, wai da mu da abin da muke bautawa ba Allah ba duk makamashin wutar jahannama ne, kuma zai mun shiga. Wannan abin ya dame shi. Sai shi Ibn Zibara sai ya ce a kirawo masa Annabi sallallahu alaihi wasallam, bana kirawo shi zai muƙabala da shi. Aka kirawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, sai wannan Ibn Zibara sai ya ce da shi, ya Muhammad, wannan ayar da yanzu kake karanta wa mutane cewa da su da abin da suke bauta ba Allah ba duk 'yan wuta ne, shin abin ya shafi ababen bautanmu ne mu kadai, ko ko duk wani abin da aka bauta ba Allah ba? Kana nufin duk wani abin da aka bauta ba Allah ba wuta zai tafi shi da masu bautarsa, ko kuma mu kadai ne kake nufin da muka bauta ma waɗanda za mu tafi ta mu da ababen bautanmu? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal li kulli man ubida min dunillahi azza wa jalla, duk wanda da aka bauta ba Allah ba ya shiga cikin wannan ayar. Yana fadar haka sai Ibn Zibara sai ya ce shikenan mun kure shi, na rantse da Ka'aba mun kure shi. Ya ce ya Muhammad, sai ya dawo ya ce ya Muhammad, ba kai kake riya cewa Isa bawan Allah ne na kwarai ba? Ba kai ne kake riya cewa Uzairu bawan Allah ne na kwarai ba? Ba kai ne kake cewa mala'iku bayin Allah ne na kwarai ba? Annabi ya ce kwarai ni ne, ni nake faɗa. Ya ce to ga Nasara ai sun bauta wa Annabi Isa, ga Yahudu su ma suna bauta wa Uzairu, sannan ga Banu Malih, yana nufin wasu ɓangare na ƙabilar Khuza'a cikin Larabawa, su ma suna bauta mala'iku, to me za ka ce a nan? Kana nufin duk waɗanda 'yan wuta ne? Yana faɗar haka sai su mutanen Makka manyan Ƙurayshawa mushrikai sai suka yi ihu suka yi sowa, ma'ana an yi nasara, kamar a ci bol, azan aka ci bol sai tashi a ihu, saboda haka sun cinye sun kada shi. Sai Allah ya saukar da wannan ayar, innal ladhina sabaqat lahum min al-husna ulaika anhamu ba'du, waɗanda kalmar mu ta cewa su 'yan aljanna ne ta riga ta tabbata a kansu, waɗannan ababen nesantawa ne daga wuta. La yasma'una hasisa, ba ma za su ji ɗuriyarta ba, ba za su ji ruguginta ba, kuma suna cikin abin da rayukansu suke so za su samu. To sannan haka nan Allah ya saukar, walamma duriba ibnu maryama mathalan idha qaumuka minhu yasiddun, lokacin da aka yi misali da Isa dan Maryam, wannan misalin shi ne wanda Ibn Zibara ya yi na cewa to ga annabi Isa, ga annabi Isa ai shi ma an bauta masa. Shi da Allah ya ce idha qaumuka minhu yasiddun, sai ga mutanenka suna ta shewa suna jin daɗi, wa qalu alihatuna khairun am hu, ce to shikenan, in dai har annabi Isa ma zai shiga to allolin mu sun suka fi da ba za su shiga ba mun yadda tunda har annabi Isa shi ma za a sa shi mu ba a sa allolin namu Allah ce ma darabuhu laka illa jadala bal hum qawmul khasimun ba su ba da wannan misalin gare ka ba sai dan jayayya domin su mutane ne da ba masu tsananin jayayya saboda haka wannan abu da Ibnu Zubayra yazo da shi shine yasa Allah subhanahu wataala ya saukar wa da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan bayin Allah na ƙwarai ba za su shiga ba Ibnu Al-Qayyim a cikin Shifaul Ali yake cewa wannan hujjar ta shi Ibnu Zubayra hujjar banza ce ba za ta danganci ayar ba domin Allah subhanahu wataala cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillah kamar da muka faɗa bai ce wa man ta'buduna min dunillah ba kaga annabi Isa ba ma zai shiga cikin mata abuduna ba haka nan Uzairu ba zai shiga ba haka nan mala'iku ba za su shiga ba saboda sannan kuma ayar makkiya ce ana magana ne da mushrikai shi yasa alfarko Allah ce innakum aka fuskantar da maganar zuwa ga su mushrikai waɗanda ayar ta sauka a lokacin su innakum wa ma ta'buduna an san kuma waɗannan mushrikai abinda suke bautawa ruwa ruwa suke bautawa gumaka suke bautawa saboda kaga lafazin innakum da lafazin ma da yake cikin ayar duk yana kade waccan hujja yana kawar da waccan hujja ta Ibnu Zubayra saboda ka waɗannan da ya kawo ba ma za su shiga cikin maganar da ayar take ba wani ya ce ai min jihatil qiyas ta fuskar qiyasi ne ya shigo da waɗannan ba wai ta fusgar lafazin ayar ba in aka duba ai ayar ta ce sun za su shiga wutar jahannama ne saboda an bauta musu to in saboda an bauta musu ne za a sa su wutar jahannama ai waɗannan ba an bauta musu sai ce to tanan ne suka hadu shine Ibnu Qayyim ya ce a anan ma sai a bashi ansa da cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwan da aka bautawa da su waɗannan da yake kokari ya ce duk za su shiga akwai bambanci ta fuskoki daban-daban na farko dai su mala'iku da almasihu isa ibn maryam da uzairu dukkanin waɗannan sabaqat lahum min allahi alhusna kyakkyawar kalma ta ubangiji da cewa su ƴan aljanna ne ta riga ta tabbata akan su don haka ba su yi abin da suka cancanci wuta ba don haka dan wasu sun zo sun yi bauta sun bauta musu tare da allah wanda ba zai sa su a sa su wuta ba tare da cewa su a karan kansu sun nuna kiyayya da wannan ba su nuna wato sun nuna kiyayya ga shirka da Allah kuma sannan sun yi kira zuwa ga bautar Allah shi kadai a rayuwarsu saboda ka daidaita su da gumaka anan daidaita wasu abubuwa ne mabambanta daidaita wasu abubuwa ne mabambanta wanda kuma shine halin mushrikai kamar yadda suka daidaita ciniki kasuwanci da riba qalu innamal bay'u mithlu ar-riba suka ce da ciniki da riba ai din neman riba kafa ce din neman riba ce mai ciniki yana kawo kayansa kasuwa ne dan ya samu wani abu akan abin da ya sayo shi ma mai riba yana bayarwa ne dan ya samu wani abu akan abin da ya bayar saboda haka suka ce babu bambanci kaga sun hada abin da Allah ya haramta da wanda ya halatta sun yi musu kudin goro fa qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba kamar yadda a harkar cin bushi nan ba suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam meye bambancin abinda kuka yanka da hannunku ya mutu da abinda Allah ya kashe ya za ku ci abinda ku kuka kashe ku ci abinda Allah ya kashe to kaga anan su ma sun daidaita abinda aka yanka shi ya tsarkaka da abinda ya bushe to sau haka ahlul batil suke za su rika hada abinda Allah ya raba abinda masu hankali suka raba tsakaninsu abinda fitira ma take nuna akwai bambanci sannan kuma su raba abinda Allah subhanahu wataala da manzansa suka hade sannan bambanci na biyu su waɗannan duwatsu ne waɗannan abubuwan da za a sa a cikin wutar jahannama gumakan da suke bauta Lata da Uzza da Manat duk waɗannan wasu duwatsu ne gungurmin duwatsu ne suka sassaka suke bauta musu su kuma duwatsu asali ba a kallafa musu komai kuma ba su da wata rayuwa irin wanda dan adam yake da ita mai magana mai jin daɗi mai jin raɗaɗi mai jin daɗi ba su da wannan rayuwar a tare da su saboda haka idan aka sa su a cikin wuta tare da masu bauta musu anan an nuna cewa ba su cancanci bauta ba dan aulaƙance suke sannan kuma su kuma ba azabtuwa za su yi da wannan wutar ba raɗaɗinta za su ji ba zacinta za su ji ba wanda za su ji zafinta su ne waɗanda Allah ya musu halitta irin ta mutum ko aljan kullama nazijat juluduhum badallahum juludan ghayra liyazuqul azab amma waɗannan duwar watsu ne Allah subhanahu wataala bai yi su da irin wannan halittar ba. Sabanin annabi Isa, annabi Isa, Uzairu, Maryam da mala'iku, waɗannan suna iya azabtuwa in an sa su auta. Saboda haka kaga dan an sa wanda ba zai azabtu ba, sai dai ya zanto ma makamashi na azabtar da wanda ya bauta wa Allah, ya bauta ma wani Allah, ba shi yake nuna za a sa wanda shi zai ji radadi ba tare da cewa shi babu ruwansa a cikin abin da aka yi na bauta. Sannan abu na uku, Jibril Qayyim ya ce su waɗannan da suke bauta ma a mala'iku, ko suke bauta wa wasu annabawa kamar annabi Isa ko Uzairu, ko suke bauta wa wasu salihai, azatansu suna bauta ma waɗannan bayan Allah ne, amma alal haƙiƙa ba su suke bauta ba, shaidan suke bauta wa, suna bauta wa shaidanu ne, domin su waɗannan bayan Allah ba su suka ce a bauta musu ba. Babu inda za ku samu cewa annabi Isa ce ku bauta mu, babu shi, ko mala'iku sun ce a bauta mu, wa man yaqul minhum inni ilahu min dunillah min dunihi ko min dunillah fa zalika najzihi jahannam. Duk Allah ce duk wani daga cikin mala'iku da zai ce shi Allah ne ba Allah ba, Allah ce wuce zai kai shi. Saboda babu wanda cikin mala'iku ya taɓa cewa shi Allah ne a bauta masa. Saboda ka ku da kuka bauta ma wasu ba Allah ba, shaidanu kuka bautawa. Kamar da annabi Ibrahim alayhis salam ce la ta'budu shaytan, kada ka bauta wa shaidan. Shi ce bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun, aljanu suke bautawa, don haka duk yawancin su sun fi yin imani da su. Don haka wanda duk zai bauta ma wani ba Allah ba, alal haqiqa shaidan yake bautawa. Shi yasa Allah ce alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ashe ba mai alkawari da ku ba ya ku ɗan adam kar ku bauta wa shaidan? Saboda haka duk wani wanda zai bauta ma wani abu, gunki ne ko menene, shaidan yake bautawa alal haqiqa. Saboda haka su waɗannan da aka bautawa alal haqiqa ba su aka bauta ba, don haka abinda aka bautawa shaidanu ne, don haka da su da shaidanun su za a saka a wuta. Allah ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna, lalle waɗanda mafi kyan zancen mu na cewa su ƴan aljanna ne, ya riga ya gabata gare su, wato muka sani cewa a cikin ilimin mu cewa tun azaltuwa su ƴan aljanna ne, ulaika anha mubadu, to waɗannan su ababan nesantawa ne daga jahannama, ranar alkiyama ba za su shige ta ba, ba za su kusance ta ba, koda kuwa wasu sun bauta musu, tunda sun bauta musu ne ba tare da yardar su ba, ba tare da zaɓin su ba. Saboda haka su ba za su gamu da wani abu ba, illa Allah subhanahu wataala zai nesanta su daga ciki daga wutar jahannama. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah cikin Majmu'ul Fatawa jalladi na 8 akan wannan aya yake cewa innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun, yace faman sabaqat lahu min allahi alhusna fala budda an yasira mu'minan taqiyan, duk wanda ya riga ya gabata maganar Allah, zancen Allah ya riga ya tabbata akan sa cewa shi dan aljanna ne, to wannan dole ne ya zama mutun ne mu'mini, ya zanta mutun ne mai kiyaye dokar Allah. Faman lam yakun min almu'minina lam yasbiq lahu min allahi alhusna, wanda duk bai zanto mu'mini ba, to wannan maganar Allah mafi kyau ba ta riga ta tabbata a gare shi ba. Wanda duk ya zama maganar Allah mafi kyau ta cewa dan aljanna ne ta tabbata gare shi, to sai ka same shi mu'mini ne mai taqwa. Wanda kuma maganar Allah mafi kyau na cewa shi dan aljanna ne ba ta riga ta tabbata a kansa ba, to ba za ka same shi mu'mini mai taqwa ba. Yace walakin idza sabaqat lil 'abdi min Allahi sabiqa ista'malahu bil 'amali alladhi yasiluhu bihi ila tilka sabiqa, sai dai duk wanda Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara masa tun fil azal cewa dan aljanna ne, to dole ne zaka same shi yana aiki irin da ɗan aljanna, zaka same shi yana aikin da zai kai shi ga wannan kaddara da Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya kaddara masa. Duk wata kaddara da bawa da Allah zai kaddara wa bawa, to zaka same shi yana aikin da zai kai shi ga wannan kaddara. Wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara masa haihuwa, za ka same shi ya yi aure kuma ya kusanci matar ta yi ciki sannan ta haihu, amma ba zai kaddara masa haihuwa ba kuma ya rayu haka kawai ba tare da aure ba, dole sai da asbab din samun wannan. To shi ne malai yake cewa fa inna Allah subhanahu qaddara al-asbab wal musabbabat fasabaqa minhu hadha wa hadha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara komai, ya kaddara sababin, ya kaddara abinda sababin zai haifar. Saboda haka kowanne damancin yana cikin kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala. فمن ظن ان احدا سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل. wanda duk zai dauki cewa maganar Allah mafi kyau ta riga ta gabata gare shi ba tare da wani sababi ba kuma zai shiga aljanna, wanda ya bace dukkan wanda zaka same shi dan aljanna ne, to zaka same shi kuma yana aiki irin da aljanna, yan aljanna ba zai yi ba zan to dan aljanna ne kuma san da yana aiki irin da yan wuta, zaka same shi yana neman hanyar shiga aljanna din, wanda zai dauka cewa a'a ka shantake in Allah ya riga ya dan kai dan aljanna ne kawai zaka shiga aljanna, to wannan batacce ne. Bal huwa subhanahu muyassiru al-asbab wal musabbabat. Allah shine yake hore sababba kuma yake hore abinda sababban ke haifarwa. Wa huwa qad qaddara fi ma madha hadha wa hadha tun farko can fil azal. Ubangiji ya kaddara wannan kuma ya kaddara wannan. Allah ce ulaika anha mub'adun, su wadanda ake nesantawa ne daga gare ta. Wanda yace to a ya za a nesanta su, gashi Allah ce minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ce babu wani daga cikin ku sai ya bi ta wuta, sai ya keta ta cikin wuta. To ya za a ce ulaika anha mub'adun, za a nesanta su. To abinda ake nufi mub'adun, za a nesanta su daga radadinta da zafinta da azabarta. Ba za su ma jiyo hucin azabarta ba, ba abin da ya haɗa su da azabarta. Saboda haka koda sun wuce ta cikinta, sun wuce ta kan siraɗi, ba za su ji komai ba. Domin sanda za su wuce ɗin ba watakila ba ma sun wuce ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa waɗanda za su wuce ta kan siraɗi, wasu za su wuce wato kamar ƙiftawa, wasu za su wuce kamar walƙiya, wasu za su wuce kamar iska, gudun iska, kowanne da kwai gwaggwaron yadda zai wuce. Saboda haka za su wuce ta jahannama ɗin, ta kan jahannama ɗin, amma ba lallai ne su ji komai nata ba. Shi yasa Allah ce la yasma'una hasisaha, ba ma za su ji ɗuriyarta ba, ko ba za su ji ruguginta ba, ba za su ji ƙarar jahannama ba, ballantana ta ƙona jikinsu, duk ba za su ji wannan ba. La yasma'una hasisaha shine ma'anar ula'ika anha mub'adun din, kamar Ibn Ashur yake cewa mub'adun din shine la yasma'una hasisa, nesan ta su din shine ba ma za su ji ruguginta ba, ba za su ji sautinta ba, ba za su ji ƙaranta ba, saboda haka ba za su ji zafinta ba. Alhasis shine as-sautu alladhi yablughu alhis, shine alhasis ƙaran da zai kai ga kajishi, kajishi da kunne. Saboda haka kowane ƙara ko ya yi nisa idan har ya kai ga yadda za ka ji shi daga kunne, sunan shi hasis, idan har ya kai shi daga kunne. Abinda ake juyowa ya fi nisa, abinda kunne kan iya juyowa ya fi nisa akan wanda ido kan iya gani. Ganin ido bai kai nisan ji ba. To saboda haka ana maganar an nesanta su nisan ji ba ma nisan gani ba, sai sa kai amfani da la yasma'una hasisaha, ba ma za su ji wato ɗuriyarta ba, ko ba su ji ruguginta ba. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun, kuma su masu dawwama ne a cikin abin da ransu yake so na ni'imar aljanna, ba za su rasa shi ba. La yabghuna anha hiwala, ba za kuma su nemi canji ba, saboda gamsuwa da abin da suke ciki. An san cewa komai da mutum zai zanto yana amfani da shi yau da gobe, ba mamaki ya ji ya ginshe shi, ya ishe shi, amma babu a wannan aljanna. Duk abin da kake amfani da shi ba za ka ji kana buƙatar canji ba, za ka ji kowane lokaci ni'imarsa ta tajaddad, tana sabuntuwa ne, tana sabuntuwa. Saboda haka za ka dawwama cikin wannan ni'ima, babu lokacin da za ta gushe ko kuma ka buƙaci canji game da ita. Za mu tsaya a nan saboda lokaci. Abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada, wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.